بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 7 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Maris shekara miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 7 insha Allah daga cikin darussan tafsirin suratul qasas wanda muke yin shi a wannan masallaci na Masjidu Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Mun kwana a ƙarshen aya wato wanda arma ya karanta mana jiya wa asbaha fuadu li Musa farigan zuwa fadin Allah wa qadat li ukhsihi qussi wa basrat bihi al-junubi wa hum la yash'urun. Inna Allah ya so zamu tashi daga fadin Allah wa haramna alaihim maradi'a min qabl. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. Wa haramna alaihim maradi'a min قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
نعم. Allah barka sarki ke cewa wa haramna alaihi al-maradi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun ayata 10:12 kenan ko kafin mu tafi cikin fassara akwai tambaya guda biyu da aka gabatar a jiya tambaya ta farko tana cewa yaron da aka tsinta ba a san uban shi ba da sunan waye za a yi amfani a matsayin uba malamai sun yi bayani akan mas'ala irin wannan game da yaron da ba a san mahaifinsa ba kamar yaron tsuntuwa ko yaron da aka haifa ba a aure ba an tashi rubuta mai suna kamar a takardar haihuwa ko a makaranta ko a duk wani waje da ake buƙatar sunan shi cikakke yayin kamata a yi da shi tun farko al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi yana cewa sai a sanya mai wani suna wanda zai zama yayi covering yace kamar a ce sunan shi Abdullahi ibnu Abdullah kowaye ne sunan baban shi bawan Allah ko Abdullahi dan Abdurrahman yace a sa mai suna wanda yake yana komawa zuwa ga abin da zai iya karbuwa wasu malamai kuma suka ce a sanya mai suna wani sai a ce dan Adam kuma din aka tike dai Adam baban shi da haka za a iya duk wannan da ya sawwaka saboda a rufa mai asiri kuma kada ya zama wato ana zolaye shi a makaranta ko yara suna mushi izgiri to sai a sa mai suna kwatankwacin wannan shi dai mai riƙe shi ɗin ba zai sa mai sunan shi ba domin Ƙur'ani ya hana ƙarara da Allah yake cewa ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'indallah tambaya ta biyu wannan kuma ya ce Fir'auna ɗan wace ƙabila ce na ji mun ambaci wannan a cikin 'yan bayanan da muka yi takaitattu cewa Fir'auna ƙabilar Kibbawa ne ana ce musu a yare na masu bincike ana ce musu Huksus sunan ƙabilar su kenan ko amalik da ana kiransu da haka amali da yare na malaman tafsiri an fi sanin su da kiddawa wallahu a'lam to Allah madaukakin sarki yake cewa wa harramna alaihi almaradi'a min qabl kuma muka hane shi daga ya kama nonan masu shayarwa min qablu tun gabanin haka faqalat sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum shin bana gwada muku wato mutanen wani gida wanda za su dauke muku dawainiyar sa wa hum lahu nasihun kuma za su kyautata mu'amala da shi ba a wannan ci gaba ne da bayani akan abin da ya faru wanda muka ji a darasin da ya gabata bayan da mahaifiya Annabi Musa ta ce wa ƴan uwarsa ku si je ki bi mana sawun labarin sa kuma muka ji cewa ta bi sawun labarin ta zo inda gashi nan ana ta kokarin a sanya za a yi shi Allah ya ce fa basrul bihi an junubin wa hum la yashurun daga nan sai Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi'a kuma sai muka hane shi daga ya kama nonon wata ne shayarwa lafazin harramna anan kamar yadda malamai suka faɗa Ibn Qayyim a cikin Shifa'ul Alim su Imam al-Qurtubi da makamantansu suka ce ma'anar shi anan ma'ana ce ta lugha mun san a yaren shari'a aka ce an haramta abu to ana nufin an hana amfani da shi ko an hana cin shi in abinci ne ko an hana aikata shi idan wani aikatawa ne amma da yaren larabci tsurarsa anan da aka ce harramna ma'anar shi mana'ana sai muka hane shi wato sai muka kaddarta mishi kin kama nonon duk wata mai shayarwa kamar yadda a cikin suratul anbiya wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un ai ma'anar shi mamnu'un ala qaryatin mun hana duk wata alƙarya wanda ta riga ta halaka ta dawo duniya haka kamar fadin Allah madaukakin sarki da yake fada cewa fa innaha muharramatun alaihim 40 sanata ai fa innaha mamnu'atun alaihim an hana su shiga ƙasar Misra shekara 40 wannan ke al-imamu ibnu ashur da ibnu kasir suka ce wannan wato wata girmamawa ce da Allah madaukakin sarki yayi masa da kuma dan sababin dan hakan ya zama sababin komawar shi ga mahaifiyarsa saboda kaga inda ya kamar inda sa'aji yake fada saboda inda ya kama nonon da babu wata bukata a nemo ta kenan amma yadda abin ya faru an zo yana ta kuka an rasa yadda za a yi shi ita kuma matar Fir'auna Allah ya jarabce shi da santa da san shi da aka sai ta ce a cikin wannan babbar fada a je a duba duk wata mata mai shayarwa a zo da ita duk wanda aka ba shi nonon sai yake kamawa yana ta kuka har dai suka kai ga sun fito da shi bakin gari ko bakin kasuwa ana ta cigiyar cewa duk wanda take da nono na shayarwa ta zo ta gwada idan ta iya wato gamsar da yaron nan ya kama nonon ta za a yi mata kyauta ta musamman a duk lokacin ne ita kuma wannan uwa ta shi ta zo ta kawo wannan tai hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu kaga Allah cikin hikimarsa ya sanya sababin da a lokacin za su ga cewa ta taimaka musu ne abinda ta yi musu abinda suke nema ke almaradi'a da aka ce jam'i ne na almurdi' kamar yadda mun kai sai cewa fa misliki hubla qattaraktu wa murdi'i abinda yake nufi da almurdi' shine mace mai shayarwa akwai dan bambanci da malamai suka ambata tsakanin almurdi' wanda bai da ta'un da almurdi'a wanda yake sa mushi ta'un shi almurdi'atu wato mace wacce a yanzun da ake magana ta sanya wa ɗanta nono a baki yana sha wanda ke aikata aikin shayarwa wato ismul fa'il kenan shine da zaka ji da Allah yake cewa wa tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at idan aka busa ƙaho na tashin alkiyama a daidai lokacin wasu uwaye mata suna cikin shayar da 'ya'yansu nono za su wurgar da shi su tashi su ma su fara gudu yadda kowa yake gudu ba ita aka ce kuma murda aka cire ta'un din da yana nufin mai jego wato mace wacce take halin shayarwa kaga shi kuma sifatun ne mushabbaha koda a yanzu da ake magana ba tana aikin shayarwa bane amma tana cikin kwanakin shayarwa da aka nonon ta kirjinta bai rabuwa da ruwan nono so tana da jinjiri haka malami suka faɗa kamar da al-Imam al-Qasim ya faɗa cikin tafsirin sa da Murtada Zabidi a cikin Tajul Arus wasu kuma malaman suka ce abinda yake nufi da murdi'a anan maradi'a anan jam'i ne na marda wato masdar ne mimi marda ko kuma ya zama wato abin nan ismul maka wato sai muka haramta mishi kama nonuwa ba muka haramta mishi kama yadda da masu shayarwa ba duk dai ma'ana ɗaya ce in yadda da matar ya kalle ta ya kama nononta da abu ɗaya ne ko kuma ya kalle ta ya ƙara tsandara ihu ya ki kama nononta da abu ɗaya ne wa haramna alayhi maradi'a min qabl Ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa a cikin wancan dogon hadisin da muka yi ishara je zuwa gare shi wanda ake nufi ake laƙabi ake mushi laƙabi da hadisu abin nan wannan ya tambaye shi Ibn Jabbar ya tambaye shi wa fatannaka futuna suna mushi laƙabi da hadisul futun hadisin bayani akan ma'anan jarabawoyi da Allah ya yi annabi Musa to a ciki a daidai wannan gaban sai Ibn Abbas yake cewa la yu'ta bi murdi'in fayaqbaluha babu wata mai shayarwa da aka zo da ita wanda ya yarda da ita di ya kida da su fatajruhu fa kharaju bihi ila suqi yatlubuna murdi'an sai suka fito da shi bakin kasuwa ana cigiya ina za a samu mai shayarwa wa hum yakhafuna an yamuta ana tsoron fa wannan yaro gashi Allah ya jarabci matar sarki da san shi kar fa ya mutu da haka an taru da ma'aikata da masu fada aji duk wanda yake ganin ya isa ana ta kaiwa ana kawowa ina za a samu da za ta bashi nono ya sha to a daidai lokacin ita kuma wannan yarinya tana ta bin abin da ke faruwa khifyatan a boye tana ta daukar rahoto dan ta kai mahaifiyarsu me ke faruwa ta ga wannan yanayin sai daga ta samu dama da za ta yi musu wani tayi shine faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfirunahu lakum shin bana nuna muku mutanen wani gida wanda ni ina da tabbacin za su shayar da shi kuma su yi mai tarbiyya ba to a wannan lokaci ne aka ce sai suka tuhume ta suka ce meye maslahar ki game da haka me yasa za ki voluntarily ki ba da wannan shawara ta ce saboda mutanen gidan na san suna so su samu abin da za su yi wanda sarki zai yaba wa aikinsu suna neman shiga a gun sarki sai aka ce to shikenan wato da sun kusa su gane kamar tana da wani personal interest me yasa take offering musu wannan sai aka ce to ki je da matan sai ta tafi sai ta zo da ita shikenan wahum lahu nasu tace kuma za su kasance wato masu mishi nasiha aka tambaye ta wace ce tace ai mahaifiyata ne ya akai take da nono na shayarwa tace saboda tana da ɗa Haruna dan mun ji dama cewa tsakanin shi da Annabi Musa da Annabi Haruna din shekara guda ce kadai daga ta zo da matar ana zuwa Ibn Abbas ya ce da aka ba da ta bashi nono shikenan sai ya kama kawai ya ci gaba da sha wannan ya daga cikin wato baiwar da Allah ya yi Annabi Musa shi da mahaifiyarsa ya koma gurin mahaifiyarsa cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba tare da wata fitina a wannan aya da kuma ayar ma da ta gabata akwai kamar da muka ambata akwai wasu mas'aloli na fiqh masu muhimmanci daga cikin su akwai abin da zamu fahimta na muhimmancin samun mutum nagari koda a tsakankanin mabarnata ne yanzu wannan mata ta Fir'auna ita kadai ce a lokacin mutum ya kirki a cikin taron dandazon mutanen banza faratun da kai shi kan shi Fir'auna din da mataimakan shi da sauransu duk taron mutanen banza da Allah ya kira yake cewa inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khati Allah ya kira su suna mabarnata maka ji mutum daya mutumin kirki yayi amfani kasancewar shi a cikin su wannan mata mutumin kirki tayi amfani kasancewar ta a cikin su da haka yana nuna amfanin mutane masu nagarta a dinda suke akwai mas'ala game da kaurace ma fasikai kaurace ma kafirai kaurace ma mutanen banza amma tana da tafsilat da yawa shi mutanen kirki za su iya ci gaba da zama tsakanin mutanen da ba na kirki ba ko ku za su kaurace musu to ya danganta da menene sai an auna maslaha da mafsada amma dai anan abinda ayi take gwada mana amfanin ya zama akwai mutumin kirki a tsakankanin mutane wata fa'ida kuma muhimmiya har ila yau kuma masu albarka ita ce wato muhimmancin rike sirri da kuma cewa sirri kamar da larabawa suke fada a cikin karin magana suke cewa kullu sirrin jawaza sunaini faqad sha'a wa kullu ilmin lam yuqayyad fil qirtasi faqad da'a larabawa suna cewa duk wani sirri da ya wuce mutum biyu kuma is no longer a secret ya zama labari da kowa ya sani inda wannan labarin cewa yaron nan ai dan dan banu isra'ila ne kuma ga mahaifiyar shi ta saka shi a wannan kwandon ko a wannan akwatin ne dan kar a kashe shi mutum biyu ne kawai suka san shi daga ita mahaifiyar ce wannan yar tata ita uwar bata ga ma wata makwabciyar su ko wata abin nan flatmate din ta ko wata kawarta ta ce ina da wani sirri da zan ga miki amma amanatul amana bata ga wa ba ran ta ga mu cikin ita ma ta ga mu ita ma wata abokiyar sirrinta ita ma ta ga mu abokiyar sirrinta kafin la'asar ta yi kowa ya ji labari ko kuma ita wannan yarinya Maryam bint Imran yayar Annabi Musa ita ma bata ce bari ta ga mu wani ko wata ba bari ta ga mu kawarta ko ƴan ajin su ko makwabciyar su to da daga nan shikenan magana ta tashi daga sirri za ta yi ta yawo har ta koma kullun Fir'auna za mu zo mu ji haka game da wata gaba a gaba ya Musa atridu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi shi wannan sirrin ya wuce mutum ya wuce Annabi Musa ya wuce shi Isra'ilin wannan bakin dan yaji labari suka ga maso nan da nan ko labari ya tambari hayi kuma kunna Annabi Musa a kunna Fir'auna saboda haka in kana son wani abu ya zama sirri a wajenka to ka bar shi a cikin ka ga yawo kowa in kuma har zaka iya ga wani to kai ya wuce mutum daya kiza imamu shafi yake fara a cikin wata waka tashi mashuhuri yake cewa idal mar'u afsha sirruhu bi lisani wala ma alayhi ghayruhu fa huwa ahbab din mutumin da yake da wani sirri bai iya koye shi a cikin cikinsa ba yaje ya ga yawa wani daga baya kuma yaji labarin cewa sirrin ya bayyana yanzu yana zargi wani da cewa ya za kaman haka na ga ya maka sirri na katuna shafi yace to fa huwa ahbab shi wannan da ya ga ya ma wani sirrin sa to yafi wani wauta saboda mene yace idza da qasadrul mar'i min sirri nafsihi idan kai kirjinka zuciyarka ta kasa rike sirrinka fasadrul ladhi yastawdi'ul mar'u adiyab to kirjin wannan sakan fasal da kaje ka ga ba yafi na hukunci kai da kake da sirrin ka ne ba kai rikewa ba har ka ga wani dan me zaka tirsa samu wani kace shi kai fara baka da wuce ka tana samu shi da kan kana son sirrin ka ya tabbata a matsayin sirri to kamar yadda Bahaushe yake cewa ciki ba dan tuwo kawai aka yi shi aga ita uwar Annabi Musa bata ga yawo kowa ba ita kuma yar ta sani saboda a gidansu ya faru dukannin su basu ga yawo kowa ba shi yasa ya tabbata sirri ga baki daya a labarin Annabi Musa babu inda aka bayyana cewa daga baya Fir'auna ya gane cewa ashe duk shiri shige kawai ya gano cewa wannan yaro ashe ba abin da muka tsammanta game da shi bane amma babu inda ya tumu ko cewa ashe dama danki ne ashe dama danki ne kika boye mana babu wannan ko da akwai ba ambata wato wani sirri ne da ya tabbata a matsayin sirri da haka wannan ya da muhimmanci kwarai mu san shi game da ka'ida ta boye sirri shine baka fadawa kowa komai amincewar da kai dashi idan ko har ka fara fade to ka sani da cewa lam ya'ud sirra a wannan aya har ila yau zamu ga cewa akwai ishara zuwa ga wasu hukunce-hukunce da ke da alaka da ka'ida ta ar-rida'a wato shayarwa shayar da nono wanda a cikin nassoshi na alqur'ani akwai hukunce-hukunce da yawa da ke da alaka da shayarwa amma dai ru'us daga cikin su mafiya girma daga cikin su shine kamar guda uku mas'ala ta farko abin da ya shafi hukuncin tsawon lokacin shayarwa daga haihuwa zuwa yaushe ne ya kamata yaro ya sha nono alqur'ani ya faɗi wannan a cikin fadin Allah wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a a cikin suratul baqara Allah ya ce mata masu shayarwa su dinga shayar da ainihin ƴaƴansu shekara biyu cika ko in suna son su cika za su iya gazawa daga shekaran sai kuma wato abu na biyu da Qur'ani ya ambata shine halascin mace ta shayar da nonon ta a biyata sawabin danta ne ko ba danta ba kamar yadda zamu ji Allah yana cewa fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurakunna idan matanku wadanda kuka saka suna idda sun shayar muku da ƴaƴan to ku ba su ladan shayarwarsu in kuma an samu rikici da shayarwa Allah ya ce wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra idan kuma an ki fahimtar juna an kasa fahimtar juna saboda rigingimin saki da rashin fahimta to sai a nemi wata mai shayarwa ta shayar saboda kuma ta za ta iya karban kuɗi ta shayar da nonon ta ga ɗanta ballantana kuma ɗan da ba nata ba za ta iya shayarwa a kan shi ƙa'ida ta uku ita ce al-muharramat lir-ridaa abinda ya shafi cewa ko wasu mata wanda suke haramta ga mutum sakamakon shan nonon da ya yi idan mutum ya sha nonon wata mata da ba mahaifiyar shi ba indai ya sha sau biyar kuma da annabi fa khamsun min ar-rida'ati muharramat indai ya tsotsi nonon ta ya koshi sau biyar kuma ya tsotsa a daidai shekarun shayarwa daga sanda aka haife shi zuwa shekara biyu da wannan mata ta zama uwarsa shine wa ummatukum allati arda'anakum ta zama uwarsa a wajen shayarwa a tsakanin shi tsakaninta akwai wannan dangantaka ta fuskar wato babu aure tsakanin shi da ita babu aure tsakanin shi da sauran ƴaƴanta mata sannan ta fuskar cewa kuma wato akwai halascin ya ganta babu hijabi ko kuma halascin ya keɓance da ita waɗannan su ne abinda ar-rida'a take tabbatarwa kuma ba ta tabbatar da nasaba ba ta tabbatar da gado ba kuma ta tabbatar da hukuncin biyayya a ce dole ita ma yanzu sai ya dinga mata biyayya yadda yake mahaifiyarsa sai dai min babil ihsan amma ba min babil ijabi ba waɗannan su ne muhimman hukunce-hukunce uku da shayarwa ke haifarwa a cikin shari'ar musulunci akwai wasu da yawa akwai wani hadisi da ya kamata mu ishara a kansa wanda ke da alaƙa da gaba ta biyu ta maganar shayarwa da biyan kuɗi wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana yake cewa misalin mutum wanda zai je jihadi a cikin sojojin musulunci kuma a bashi albashi ya karɓa sai aka ce annabi ya ce wai kamar misalin mahaifiyar annabi Musa ta shayar da ɗanta kuma an biya ta wato kuɗin shayarwa wannan hadisi ne zaka ga malamai suna kawo shi a daidai wannan gaba wajen tafsirin wannan aya amma hadisi ne mai rauni ƙwarai da gaske al-Imam Abu Dawud ya rubuta shi a cikin Marasil haka nan al-Imam Tabarani a cikin Al-Mujmal Kabir haka Ibn al-Jawzi a cikin littafin sa al-Mawdu'at al-Kubra wanda shi a wajen ma ya ce hadisi ne na ƙarya a take sai dai hadisin bai inganta ba kamar yadda shi malamai da dama suka ambata kamar Sheikh Al-Albani a cikin Ad-Da'ifa da Shawkani a cikin Al-Fawaid al-Majmu'a wallahu ta'ala a'lam wannan sa daga cikin abin da suke da alaka da ainihin wato a shayarwa a takeice kwarai da gaske sai Allah yake cewa faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah yake faradadnahu ila ummihi daga nan sai muka maida annabi Musa wa mahaifiyarsa kamar da Allah ya yi mata alƙawari inna radduhu ilayki sai gashi kuma Allah ya dawo mata da shi din kai ta qarra aynuha domin idan ta yi sanyi in ta ganshi da ji dadi wala tahzan kuma kada ta yi wancan bakin cikin da Allah yake ce mata wala takhafi wala tahzan wannan bakin cikin ba za ta yi shi ba dama Allah ya ce za mu dawo miki da shi Allah ya ce inna wa'dallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne duk alƙawarin da Allah ya yi to zai cika shi to alƙawarin Allah iri biyu ne akwai alƙawarin falala da ni'ima alƙawarin sakamako na aikin alkhairi na aljanna to wani shi ake ce ma alwa'd akwai kuma alƙawari na narkon azaba alƙawari na jan kunne da tankiya ga waɗanda suka yi kafirci suka yi shirka da wanda suka yi sabo ko suka yi mulafunci ko suka yi fasikanci wannan shi ake cewa al-wa'id to wanda yake al-wa'd shi duka Allah yana cika shi saboda falala ce a wurin Allah yayi alƙawari kuma ya cika cikar kamala Allah ce da cikar sunansa na ainihin Allah Ubangiji wanda inna rabbaka la yukhliful mi'ad ya daga cikin Allah Allah Ubangijinka baya saba alƙawari to amma shi alwa'id alƙawarin azaba da Allah yayi akwai wanda Allah yake cikawa ko kuma wanda Allah in ya ga dama yana iya yafewa yayi ahwa yayi gafara alƙawarin da Allah yayi makafirai da mushrikai na azaba in dai har suka mutu basu tuba ba to wannan Allah yana zatta da shi baya janye shi Allah ya riga ya alƙawarin cewa wanda duk ya mutu yana shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta mushi haramtawa nan da manan almaru da muka ci Allah ya haramta mushi aljanna to waɗannan Allah zai fasa cika wannan alƙawarin a kansu Allah ka tsare mu daga shirka amma musulmai wanda suka yi sabo wanda suka yi wa kansu tarkatarka wanda suka zalunci kansu wanda ayyukansu na alkhairi suka gaza akwai alƙawura da dama da Allah yayi da jan kunne da tankiya cewa zai musu sakamako kaza zai musu sakamako kaza waɗannan al'amarin su yana ga Allah in Allah ya so ya zartar da hukuncin ya yi musu azaba gwargwadon zunubansu daga baya kuma ya gafarta musu ko ya sanya a cece su ko ya musu rahama ko ya musu falala ko ai musu azaba iya zunubansu na fito da su wannan yana cikin adalcin Allah in kuma Allah ya ga dama tun farko ya musu rahama ya kauda kai ya gafarta musu ko ya bari a cece su ko ya daga musu kafa wannan kuma yana cikin rahamar Allah rama kuma Allah ya ce azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay azabata ina riskar da ita ga waɗanda nasu rahamata kuma ta wadaci komai da ka sai Allah ya ba waɗanda ya ga dama rahama to wannan alƙawarin da Allah ya na azaba a cikin yafe shi akwai wata ƙarin falala da martaba Allah dan haka Allah yana yafewa shi zaka ga ba Allah ba hatta mutane na duniya to suna da wannan siffar kuma ana daukar ta a matsayin falala ne daraja ne kai alƙawarin zaka dau fansa ko zaka dau mataki na ramuwa ko zaka yi wani horo ko wani punishment a matsayinka na shugaba a matsayinka na jagora a matsayinka na wani wanda aka masa laifi ko uba ko miji ko shugaban yan sanda ko monitan aji ko form master ko waye wanda yake da wani sultani sai daga baya sai ka ji tausayi sai ka haƙura ta wannan ƙarin falala ce kisa annabi yake cewa cikin hadisi arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sarakuna na musulunci da dama suna kirga wannan tausayi da rahama da ahwa su akan kirga shi a tarihinsu a matsayin achievement ɗinsu a matsayin falalarsu ga dace sarki wa ne ya shahara da ahwa irinsu mu'tasim irin su abin nan Abu Ja'far al-Mansur irin su Harun al-Rashid da sauransu suna so a yi musu laifi bayan sun kama ka kuma su yafe maka al-afu inda al-maqdira to wannan yana nuna cewa kai karimi ne kenan kai karimi ne ko da ka yi rantsuwa to sai ka janye shi sa sai na bakar da ya rantsa cewa ba zai ciyar da wannan dan uwana shi misbahu ba saboda an same shi da hannu a cikin tarkatarkar kazafin da aka yi wa Aisha sai Allah ya ce wala ya'tal ulfan minkum wasa masu girma da falala da baiwa a cikin ku kada su dinga yin rantsuwa kar ka dinga rantsuwa cewa wallahi na daina taimakon wani karshe Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku fata Allah ya muku gafara sai na baka ya ce tabbas muna fata Allah ya mana gafara da haka sai ya koma ya ci gaba da taimakawa misqahu sai ya kafara rantsuwarsa to kada dan kai rantsuwa sai ka ce ni ba na kafara ni ina rantsuwa ba na janyo a ka duba me yafi alkhairi rantsuwar ko koyin kafara ina fata mun gano ne da haka Allah ya ce inna wa'adallahi haqqun walakin aktharuhum la ya'lam Allah ya ce wato muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa kamar yadda Katada ya bada labari yace Allah ya cika mata alƙawarin da ya mata da ta ganshi kuma ta ji dadi kuma ta daina bakin cikin rabuwa da shi wannan ta'abiri na walakinna aktharuhum la ya'lam ko walakinna aktharan nasi la ya'lam ko bal aktharuhum la ya'lam yana maimaituwa taiwa cikin alqur'ani zaka same shi taiwa taiwa cikin alqur'ani yana daga cikin qawaid amma da qur'ani ya nuna wanda in kai istiqra'in su in ka bibiye su a cikin alqur'ani mai girma abinda za su gwada maka kamar misali in muka dauki kamar misalin fadin Allah wa qalu laula nuzira alayhi ayatun min rabbi kace Allah ya ce wa qalu kafirai suka ce laula nuzila alayhi ayatun min rabbi me ya hana a saukarwa da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama irin ayoyin da aka gani a gun annabawa wato ko na irin na qasalu irin kaza da irin su sai Allah ya ce kul inna Allaha qadirun ala an yunzila ayatun kace musu Allah yana da karfin ikon ya nuna musu irin wannan ayar walakinna aktharuhum la ya'lam ci amma fa ba su da ilimi wannan ta cikin suratul an'am kaga anan abin take nunawa nuni zuwa ga su kafiran makka sun jahilci sunnar Allah game da cewa idan Allah ya aiko da irin aya da suke nema su gani ƙuru'u to fa aiki ya lalace musu saboda ba za su yi imani Allah ya kaddara ba su yi imani ba daga nan kuma sai halakawa to Allah kuma baya so ya halakar da wannan al'umma wa kana Allahu mu'adhibuhum wa anta fihim wa kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfir Allah bai yi niyyar halakar da wannan al'umma irin yadda ya wa Adawa da Samudawa da Ashabul Ukhdud da makamantansu idan ka dauki misalin irin wannan da ke cikin kamar fadin Allah ala inna lillahi ma fis samawati wal ard wala in walakin wala inna wa'dallahi haqqo ala inna wa'dallahi haqqo walakin aktharuhum la ya'lam cikin suratul yunus ko kaga ita ma nuni ne zuwa ga karancin ilimin mutane wajen sanin shari'ar Allah da ire-iren wa idza badalna ayatan makana ayati wallahu a'lamu bima yunzil qalu laula qalu inna ma anta muftar Allah yace idan muka canza wata aya muka kawo wata muka sa wani hukunci wata ne sai muka cire shi sai muka kawo wani hukuncin sai kafirai da munafikai su dinga cewa inna ma anta muftar kai ba kowa bane Muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa mai kirar ƙarya in ba haka ba zai ka ce jiya an ce kalbatul maqdis yau ka ce an ce kallu ka'aba in ba haka zai ka ce jiya an halasta giya yau ka ce an haramta suka ce inna ma anta muftar kai maƙaryaci ne Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lam a kai ba maƙaryaci bane sai dai da daman mutane ba su da ilimi irin wannan suna nan da yawa da yawa wa idza masal insanu durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm bal hiya fitna walakinna aktharuhum la ya'lam cikin suratul zumar Allah ya ce duk sanda wani ke cikin wata damuwa daga baya sai muka yaye mishi damuwa rashin lafiya ko talauci ko tsoro sai muka kawo mishi arziki ko ni'ima ko nutsuwa ko wadata ko lafiya idan Allah bai taimake shi ba sai kaji yana cewa inna ma utituhu ala ilm ai dabara ta ce iyawa ta ce Allah ya ce bal hiya fitna dukiya da kake gani ko lafiya ko ƙarfi ko ilimi ko sarauta ko wadata ko duk wata ni'imar duniya Allah ya ce bal hiya fitna a ba iyawa ka bace ya kai dan adam jarabawa ce Allah yake maka Allah ya ce bal aktharuhum walakin aktharuhum la ya'lam amma da dama da su mutane ba su sani to irin wannan aka yi ta kawo su suna nan da yawa a cikin alqur'ani zaka yi zaka istiqra'i a cikin alqur'ani zaka ga su duk suna zuwa a mahallin da to abinda zaka mu fahimta a jumlace game da su suna zuwa ne a mahallin da Allah zai ambaci wata ka'ida ko Allah ya bada labarin wani ilimi wanda yayi karanci a cikin mutane wanda mutane ba su sani ba wanda mutane suna fagamniya mutane ba su san yadda Allah yake da sunnarsa ba mutane ba su san ka'ida Allah game da bayar da wata falala a duniya ba. Mutane suna da karancin ilimi game da sanin ilimin shari'ar Allah. Zaka duk inda Allah ya kawo irin waɗannan maganganun sai ya cike da wannan ka'ida ce amma walakinna aktharan nasi la ya'lam ko walakinna aktharuhum la ya'lam ko bal aktharuhum la ya'lam. Dan Allah ya nuni zuwa ga wata ka'ida gamammiya ita ce da Allah ya ce wa nuji wala yuhituna bi shay'in min ilmi. Mutane ba za su taɓa game sanin ilimin abin da shafi Allah ba sai abin da Allah ya sanar da su. To abin da ake so matsayinka na mumini duk abin da Allah ya sanar na ilimi a cikin littafinsa ko abin da ya sanar na ilimi ta hanyar manzansa to ka sallama kai imani. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Sune masu cewa amanna bihi kullun min inda rabbih. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kalama daga cikin irin waɗannan mutane masu cewa sun yi imani da abin da Allah yake faɗa, da abin da Allah yake saukarwa, da abin da Allah ya bada labari ta hannun manzansa koda ya wuce hankalinka, koda ya wuce fahimtarka, koda ya wuce irin iliminka ko training ɗinka, koda ya saba wa abin da ka sani al'adar rayuwa ko al'ummarka. Kar ka yadda hankalinka ko al'adarka ko kancarka ko rayuwar da kake yi ta zama ta shiga gaba da ayoyin Allah. Karanta wa mutum ayar Allah sai fara tunanin to amma wannan ya saba wa abu kaza da muke gani, ai ba zai yi ai aiki da wannan ka'ida ba, ai yanzu ba zamanin shari'a ake ba. Waɗannan duka nafas ne jama'a na jahilci da kafirci kuma wani gwadabe ne na bata. Ka zama a matsayinka na mumini mai sallama wa ayoyin Allah. Saboda haka waɗannan ire-iren ƙawaid da Qur'ani ke kawowa a jumlace za mu iya cewa suna nuna mana na farko cewa mutane suna jahilcin alƙadarin Allah. Mutane da yawa sun jahilci matsayin Allah da alƙadarinsa da buwayarsa. Shisa Allah yake yawan cewa walakinna aktharuhum ko bal aktharun nasi ko makamantansu ya ce la ya'lamu. Sannan wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin neman ilimi na shari'a don mutum ya san Allah. Wato kowa ya miƙe a matsayinmu na musulmai idan muna da wani barnamaj, muna da wani program a cikin rayuwarmu a kullum ko a mako muna da wani abu da muke yi na koyon ilimin addinin Allah. Kar ya zama kawai muna rayuwa ne kawai don duniya. In ya ilahatu da duniya la mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da. Kana matsayin musulmi ko kina matsayin musulma a ce kullum tsawon wuni, tsawon mako, tsawon wata, a shekara, a cikin rayuwarka kana da lokacin fira, kana da lokacin kallon TV, kana da lokacin zuwa wato a majalisa a zauna, kana da lokacin zuwa kasuwa ko office ko wajen sana'a ko wajen aiki ko duk tarkataka ta duniya, amma baka da awa ɗaya a mako da kake zuwa koyon karatu addini. Baya cikin lissafinka kwata-kwata. Sawa'un kai saurayi ne, sawa'un kai magidanci ne, sawa'un kai dattijo ne, sawa'un kai ke bazawara ce ko mata aure ko budurwa ko waye. Ya zama babu wannan a cikin barnamis ɗin mutum babu shakka ya kama hanyar wanzuwa a cikin jahilci. Dama a cikin jahilci ke to amma bai da nufin fita kenan. Wannan kuma zai waye gari kamar da muka ambata ina jin a darasinmu na farko, zai waye gari duk wani uzuri da za ka iya bashi sai ka nema ka rasa. Don musamman a wannan zamanin da muke rayuwa da Allah ya sauƙaƙa hanyoyin samun ilimin addini, mafi ƙarancin abin da za ka nema na ilimi shine ilimin da ya shafi abin da za ka san Allah, tauhidinka, da ilimin abin da shafi da za ka yi bauta, aƙalla tsarki da alula da wanka da sallah da azumi. To in ka tsaya iya nan ma to ai alhamdulillah kamar da Bahaushe ke cewa ka samu na sallah. Kuma kamar da malamai suke faɗa, Ibn Abdul Bari yana faɗa a cikin Jami'an Ibn Fadli cewa abin da yake asali wajibi ga mutum na koyon ilimi shine abin da zai bautawa Allah. Da abin da ya dora akan wannan baya cikin wajibi. Sai ka ɗaya kalli shin ka iya ilimin bautar Allah, shine ka iya karanta Alƙur'ani, ka iya fahimtarsa, ka iya sallah a bisa ilimi kake yin ta, ko ko inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun kunna dhurriyatan min ba'dihim. Azumi da ake aƙalla sau ɗaya a shekara ka san hukunce-hukuncen shi, kaga ai sallah da azumi za mu iya cewa su ne ibadoji da kowa yake. Sauran sai wanda Allah ya mafata yi, zakka sai mawadata, aikin haji sai wanda Allah ya kira. to waɗannan ba dole bane ka san ilimin su a san da baka da kuɗin yin su sai ran da ka samu kuɗin shine zama dole akan amma dai akalla sallah da azumi da sauran abubuwan da ke kewaye da su ga mata abin da ya shafi jinanan su na al'ada da sauran su wannan wajibi ne akan kowa shi annabi yake nufi da yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin kamar yadda ibnu majah ya rawaito Allah ya samu dace abu na uku kuma da gaskiya ban damu fahimta ila daga wannan ka'ida da Allah yake yawan ambato a nan shine cewa mafi yawan mutane sun jahilci shari'ar Allah da ka karka tsammanci a cikin ababen da mutane suke faɗa da yawa game da addini karka ɗauka wai duka daidai ne wannan fatin san da yake saukar da ayar ba ma yanzu bari mu ba wannan haka idan mun je can gaba inda Allah zai ƙara ambatan irin wannan ka'idar a can na jin aya ta 57 ko wani abu makamancin haka na ma zai ambaci walakin aktharuhum la ya'lamu ma ƙara jin wani abu game da ita insha Allah al-imam abdurrahman ibnu nasir sa'idi Allah ya gafarta masa yana ta'aliki akan wannan aya yake cewa fastamarra Musa alayhi salam inda fir'auna yatarabba fi sultani haka Allah ya yi annabi Musa wannan baiwa ya ci gaba da zama a fadar fir'auna ana renon shi a cikin reno irin royal reno wato na sarauta wayarkabu marakibahu irin abun hawan da suke hawa da wakai da alfadarai da raƙuma na alfarma shi ma su yake hawa ya zama prince dan sarki wa yalbasu liba malabisahu yana sanya irin sutursu wa ummuhu bidhalika mutma'inna kuma uwar shi tana cikin kwanciyar hankali ba cikin damuwar nan ta farko ba wa qadista qarra annaha ummuhu min raba kowa ya yadda cewa ita mahaifiyarsa ce ta hanyar shayarwa ba a mamakin an ganta da shi ba a jin damuwa ko a zama suspicious da irin kaunar da suke wa juna kullum domin an ce da aka ce ta dauko kayan ta dawo gidan Fir'auna za ta ce a ba zai yi ba ina da ƴaƴa da nake kula da su kuma ba da damuwa da haka sai dai ku bari in tafi da shi zan dinga kawo muku shi duk da kuke so cikin aka ce to je kin shi aka hada mai kayan shi gaba da ta koma da danta gida ya sha nono ta mishi wanka ta mai pampers ta kula da shi ta mai rawa ta mai komai kamar kowace uwa kuma duk wata je ta sha albashin ta banda kuma ake son ganin shi ta dauko shi ta kawo musu kaga duka wannan falala Allah ne Allah ya manda Musa da mahaifiyar shi falala yanzu ba wanda yake zarginta ba ta oye shi ba ta jin damuwa Allah ya cika mata alƙawarin da ya mata cewa wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki ya rage ɗaya yanzu wa ja'iluhu minal mursalin da haka kuma sai Allah ya huwace mata ta mishi tarbiyyar yadda zai za a shirya shi dan ya zama minal mursalin da ba wanda yake tsangoma shi ya hau abin hawa na alfarma ya sa sutura ta alfarma kuma duk inda ba ana kallon shi a matsayin dan sarki ana gaishe shi dan ko annabin Allah ne Allah yana shirya shi haka sai idi yake cewa Allah ya mata wannan baiwa ya shirya mata dan talami lafiya lau ya dawo mata da shi ana kuma gode mata cewa ta ce miki mu tana renon mana da ana kuma ba ta kudi wannan ya cikin baiwa da falala Allah sai Allah yake cewa lamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsini Allah yace walamma balaga ashuddahu idan an tsallaka zuwa ga annabi Musa ya girma lokacin da ya kai girman sa wastawa kuma ya daidaita ataynahu hukman wa ilman sai muka bashi hukunci da ilimi wa kadhalika najzi almuhsini Allah yace irin haka muke sakan kawa masu kyautatawa kuma kallon wannan aya zamu ga zubin larabcin ta daya da abin da ke cikin suratu yusufa in banda karin kawai wastawa Allah ya ce game da annabi yusufa walamma balaga ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin shi annabi yusufa shi ma da ya kai girman sa Allah ya ce mun bashi hukunci da ilimi kuma haka muke sakan kawa waɗanda suke masu kyautatawa da haka sai malamai suka fara kokarin fahimta menene ma'anar wannan ƙari na wastawa wanda ba a ambata a can ba da yayin bambancin su shi dai al-ashud kamar yadda malamai suka ce shine ko dai mutum ya kai shekara 30 ko kuma 40 40 shine mafi yawa 30 kuma shine mafi karanci wasu suka ce abinda ake nufi da balaga ashuddahu shine sai an kai wato kaiwa balaga da hankali, balaga da hankali. Kuma Allah yana cewa wabtaru liyatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda, sai an hada bi balaga ta hawan shari'a a kansa da kuma balaga ta hankali. Haka makalli hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana, wasu malaman da suka ce sai an kai shekara 40 suka kafa hujja da wannan cewa ba wai mujarradin girman jiki ko balaga irin ta shari'a ta hawan shari'a kan mutum su kada yake dubawa har sai ya kai shekarun hankali. Wasu kuma suka ce a balaga ashuddahu shine girman jiki, wastawa shine girman hankali. Akwai mutumin da jikin shi ya girma amma hankalin shi bai kai inda yake so, wani kuma jikin shi bai girma ba amma kuma hankalin shi ya wuce na irin wannan jikin, sai an samu biyin sannan ake ambatar su. Kaga imar kalli yadda aka faɗa a nan da kuma abin da ke cikin sutu shu'arai game da ma'anar lafazin atainahu hukman wa ilma, annabi Musa yaushe aka bashi, me hukuman da aka bashi? Wasu malamai sun ce atainahu hukman ma'ana atainahu fahman fid din wa ilman, shi kuma shine annabta. Wasu sun ce wannan din hukuman din shine annabta, domin a kamar da yake bada labari shi da kanshi a cikin shu'ara da yake cewa fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal muslimin, cewa ai an bashi ma annabta tun kafin ya isa Madina a fitarsa ta farko din, sai suka ce wannan ita ce annabta, kuma annabta ba dole sai an kai shekara 40 ba, tunda ya tabbata akwai annabawan da Allah ya ba su annabta ba su kai shekara 40 ba. Qur'ani ya nassanta game da annabi Yahya wa atainahu al-hukma sabiya, kaga al-hukma shi ma aka ambata nan, ko da aka ambata nan da suna hukuma. Haka nan annabi Yusufa Allah ya mushi wahayi tun lokacin da za a jefa shi a cikin rijiya, da Allah yake cewa wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha hum la yashkur. To daga wannan wahayi da aka mushi na farko ai ya zama annabi kenan. Waɗannan guda biyun da shi annabi Yusufa da Yahya mun tabbatar da cewa ba su kai girman shekarun da ake tsammani ba, da haka ta yiwu kenan ana iya samun annabi Allah ya aiko shi bai kai shekarun ba. Haka annabi Isa alaihi salam har ya bar duniya ma aka ɗauke shi daga duniya zuwa sama, kafin ya dawo da zai zo a ƙarshen duniya an ɗauke shi ne yana da shekara 32 ko da uku, da haka ya dawo zai cika shekarunsa har ya kai 40, har ma ya tsallaka 40. Saboda haka ya tabbata kenan ana iya ba wa annabawa annabta ba su kai shekara 40 ba, kamar yadda al-Imam al-Gharnati yake faɗa a cikin Malakul Ta'wi a cikin tafsirin sa mai suna Malakul Ta'wi. Saboda haka zance da ya kamata a yi izina da shi shine cewa walamma balaga ashuddu, yayin da annabi Musa ya kai girman da ake bukata ya kai na ƙarfin jikin shi da ƙarfin ƙwaƙwalwarsa, wastawa kuma ya daidaita, shi an mai amfani da kalma guda biyun ne saboda girman jikinsa na musamman. Shi kuma annabi Yusufa a shuddahu kawai ta wadatar saboda girman jikinsa na al'ada ne, ai kaga shi ana zuga shi a wajen kyau, da kuma kyau bai yin kam bai dace da mutum a gan shi haka cike yake bai cika kyau ba, ya fi ban tsoro fiye da ban sha'awa ko, da haka shi annabi Musa annabi Yusufa bai da yin wannan jikin haka kamar na ɗan rasul, jikin shi luwai-luwai ne ko mun gane. Amma annabi Musa alaihi salam kamar da hadisi ke cikin Bukhari da Muslim, annabi Musa alaihi salam kamar da hadisi ke cikin Bukhari da Muslim, hadisin Isra'i da Mi'raji, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa marartu lailata usriya bi ala Musa, daren da aka yi Isra'i da ni na wuce ta masaukin annabi Musa ibnu Imran alaihi salam, sai annabi ya ce rajulun adamu tsiwalun, wani mutum ne mai farfata kar sannan dogo ne, ja'adun mai gajeren gashi, sai ce ka annahu min rijali azdi sha'una, kai ka ce garba-garba ne irin mutanen azdawa ‘yan ƙabilar sha'una, wasu azdawa ne larabawa mutanen ƙasar Yaman wanda aka san su da ƙaton jiki. Za a sai su kaga ya warware wannan din rigima, cewa nan Musa ga irin yanayin jikin shi namiji ne kakkarfa mai zaki shi yasa ya iya kawai tare mutum da hannu mutum ya fadi mutu kawai kaza Musa faqada alayhi tarewa ne kawai ya tare kirjin shi ne amma ajali ya zo abinda Allah dan ci baya kisa shi yasa ya iya shayar da su ruwa wadannan gabbobin ƴan matan nan su biyu shi kadai wanda an ce gugas ga mutane sun tare suke shayar da shi da haka nan Musa babu mamaki dan an ƙara lafazin mene akan shi wastawa walamma balaga ashuddahu wastawa yayin da ya kai girman sa kuma ya daidaita saboda namiji ne karfa karfa namiji ne na gani da fadi ba ga magarin mutum bane yana da karfi yana da zati mai kyau shi sa aka hada mishi wannan lafuzza guda biyu Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa amma a wajen annabi Yusuf alaihi salam aka takaita akan kawai walamma balaga ashuddahu yayin da annabi Yusuf ya kai cikin girman karfin hankalinsa da karfin jikinsa wannan daga cikin abin da malamai suka faɗa wajen kokarin bayyana bambanci tsakankanin waɗannan aya ko kuma bayyana abin da yasa aka yi ƙarin wannan lafazi a nan wajen ba a ƙara shi a ainihin wato wajen da wato aka rage shi a wajen bayani game da annabi annabi watin Yusuf alaihi wassalam muna kun kullu muna kokarin mu kullu wannan bukara saboda mu dinga tana cewa annabi Yusuf alaihi salam kaka ne ga annabi Musa zuriyarsa daya shi annabi Yusuf kamar da hadisi ya ambata al-Karim ibnu al-Karim ibnu al-Karim Yusuf dan Yaquba Yaquba dan Ishaqa Ishaqa dan Ibrahim shi kuma annabi Musa to a cikin zuriyar Yusuf ne wadanda suka taso daga kasar Sham suka dawo kasar Misra dan su joinin dan uwansa da ya samu sarauta a cikin su ne kuma bayan tsawon shekaru Allah ya tada annabi Musa so da haka babu mamaki dan kissoshin su ko labarin su ko dabi'ar su ta yi kama kabila ɗaya ne kuma dukkanin su annabawa ne kuma zuriya ɗaya ne cikin zuriyar bani Isra'il wallahu ta'ala wannan aya ita ma daga cikin abin da zamu iya cira na fikihu game da ita shine wato cewa Allah madaukakin sarki yana bayar da yana shirya annabawansa dan su zama za su iya daukan dawainiyar wato wannan annabta daga cikin shirya wanda yake musu akwai shirya su a hankalinsu shirya su a shekarunsu Allah bai aiko kananan yara ƴan mutsi mutsi sai sun kai shekaru ko bai aiko annabawa su zama suna da rauni a tunaninsu ko a shekarunsu ko a zuciyarsu saboda aikin annabta aiki ne mai wahala aiki ne mafi girman aiki da Allah zai iya bai wani bawa a cikin bayinsa da haka sai Allah sai ya zaba Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas so da haka Allah yana shirya su kenan wannan yana nufin duk wanda ya dauka wa kansa zai yi aikin annabawa me aikin annabawa shine wa'azi da karantarwa da da'awa al-ulama warasatul anbiya yana da kyau shi ma ya zama yana da wani shiri na musamman da zai iya tunkara wannan aiki kuma ya iya surviving ko da bai irin survival irin nasu to dole ya zama lafiyayyen mutum ne ya zama mutum ne mai karfin kwakwalwa da karfin ilimi da kuma karfin juriya saboda shiga aiki ne mai wahala kwarai da gaske da haka zamu ga cewa malamai da suka shahara a tarihi wanda suka rike aikin annabawa rikewa da gaskiya wanda suka cancanta a kira su da sunan rasulun anbiya zaka same su da wannan siffa mutane irin su Imam Malik mutane irin su Ahmad ibn Hanbal mutane irin su Ibn Taymiyyah mutane irin su Muhammad ibn Abdul Wahhab da nan kurkusa mutane irin su Abubakar Gumi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su za ka ga sabe su mutane ne masu karfin zuciya masu karfin azima masu karfin yaqini akan abin da suke akai wani ya daga cikin siffofin da ake bukata a tarar da su game da wanda zai dauki ragamar isar da aikin annabawa kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga barin shirka kira zuwa ga bautar Allah da sallama mishi kira zuwa ga hana mutane game da bautar halittu ƴan uwansu sannan yana nuni zuwa ga aya tana nuna mana cewa Allah yana yin sakamako ga masu kyautatawa to menene kyautatawa sai mu dauki wancan hadisi mashahuri hadisi Jibril wanda ke cikin arba'un hadisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya amsa ma Jibril tambaya akan menene musulunci menene imani menene kuma kyautatawa to waɗanda suka yi matakin nan na kyautatawa shine an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak waɗannan su ake nufi a nan sune al-muslim waɗanda suke bautawa Allah kamar suna ganin shi wanda kuma sun san cewa ko da ba sa ganin sa to shi yana ganin su da haka za su kyautata bautar ko ba su tsaya akan abin da yake farillai da wajibobi kawai ba za su ƙara da mustahabbai da falaloli kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a cikin hadisin Qudsi yake cewa Allah yana cewa bawa na ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni ta hanyar nafilfili to su ake nufi da al-muhsinun sune waɗanda Allah yake musu sakamako cikakke ya ba su ɗaukaka a nan duniya kuma ya sakanka musu da aljanna da falalarsa a lahira Allah ka gafarta mu da zunubanmu Allah ka samu daga cikin su Allah ka samu daga su wanda za ka gafarta mu ina ganin saboda kurewar lokaci bari mu saurara a nan muna maraba da zuwan limamin wannan masallaci wanda ya sharrafa mu da isuwa wajen wannan tafsiri shine malam Muhammad Aciku Allah ya saka mu shi alkhairi da duk sauran ƴan uwa da ainihin malamai waɗanda suke tare da mu da iyaye muna ma kowa barka da zuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله